Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa al'amura sun rancabe a gabashin Ukraine, yayin da kasar Russia ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan Chernihiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Donetsk da kuma Mykolaiv. A cikin jawabinsa na dare, shugaban na Ukraine ya ce Russia tana ƙara tura sojojinta da dama don ganin sun karya mana lago. Jama'an Ukraine sun ce sun dakile ayyukan Russia a jiya Asabar a birnin Bakhmut da aka yi wa ƙawanya da ke gabashin ƙasar. Zelensky ya lashe takobi a ranar Juma'a cewa ba zai sake Bakhmut ba. Ya ce za mu gwabza faɗa har sai inda ƙarfinmu ya ƙare. A wata hira ta wayar tarho a jiya Asabar, Zelensky ya tattauna da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak game da sabon hali da ake ciki a Ukraine, kuma dukkansu sun amince da kai ƙarin tallafin soja cikin gaggawa daga ƙasashen yamma don tunkarar ayyukan sojojin Rasha. Sun kuma tattauna akan jurewar sojojin Ukraine na dogon lokaci. Islamabad za ta buƙaci shugaban ƙungiyar Taliban na Afghanistan mai gudanar da ayyukansa a ɓoye da ya ja kunne 'yan ta'adda a Pakistan bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya kashe 'yan sanda da dama a wani masallaci, inji jami'ai a jiya Asabar. Tun bayan da 'yan Taliban suka koma kan ƙaragan mulki a birnin Kabul, Pakistan ta fuskanci tashe-tashen hankula a yankunan da ke kan iyaka da Afghanistan, inda 'yan ta'addan ke amfani da wurare masu tuddai wajen kai hare-hare kana suna kaucewa ganinsu. Masu bincike sun zargi rashin ƙungiyar Taliban ta Pakistan 'yan bindigan nan da suka yi ƙaurin suna a yankin da laifin kai harin bam na ranar Litinin da aka kai a Peshawar, wanda ya kashe mutane 101 a cikin helikwatan 'yan sanda. Ƙungiyar Taliban ta Pakistan tana da nasaba da manufofi ɗaya da ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ƙarƙashin jagorancin Hibatullah Akhundzada, wanda ke ba da umarni daga maɓuyarsa a kudancin birnin Kandahar. Mataimaki na musamman ga Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif mai suna Faisal Karim Kundi ya ce za a aike da tawagogi zuwa Tehran da Kabul domin neman su tabbatar da ganin 'yan ta'adda ba su yi amfani da kasashensu wajen kaiwa Pakistan ta'addanci ba. A jiya Asabar, kallo ya koma sama yayin da wani balan-balan leƙen asiri da ake zargi na ƙasar China ne ya wuce a tekun gabashin Amurka, inda hukumomin yankin suka gargaɗi fararen hula kafin aka harbe shi a lokacin da ya bi ta kan tekun Atlantika. Injiniyan manhaja kuma mai bibiyar guguwa Brian Branch ya ɗauki hotunan balan-balan da ke sama da yammacin jihar North Carolina sa'o'i kaɗan kafin aka harbe shi. Ya iya ya hango wani kaya a rataye daga wani wuri mai zagaye farin balan-balan, wanda jama'ai suka ce ya kai girman motocin bas na 'yan makaranta guda uku. Da ranar jiya Asabar ne aka harbo shi a gabar tekun Carolina, kuma an fara aikin tattaro buraguzan shi. A baya, gwamnatin Biden ta yi jinkirin harbe balan-balan saboda hadarin da ke tattare da yiwuwar buraguzan za su faɗo ƙasa akan mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kubutar da wani likita ma'aikacin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da aka sace shi a Mali, kamar yadda hukumomin yankin suka shaidawa kamfanin dallancin labaran Faransa a jiya Asabar. An sako Diawara Muhammadu, likita mai tallafawa WHO a yankin Minaka a ranar 2 ga watan Fabrairu, inji wani jami'in kiwon lafiya a garin na Minaka da ke arewacin Mali, ya kuma ce yana cikin ƙoshin lafiya. Wani jami'in yankin ya ce an sako ma'aikacin lafiya na WHO a wani wuri da ba shi da nisa da birnin Gao ta yamma. Ya ce mutumin ya faɗa masa cewa ba a musguna masa ba. Ya kuma ƙara da cewa har iyahu ba iya gano wanda ya garkuwa da likitan ba. To a shekarar 2012 ne ƙasar Mali ta faɗa cikin mawuyacin hali na fama da rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da suka haɗa da sace 'yan ƙasashen waje da ma 'yan ƙasar Malin. Dalilai dai sun haɗa ne da neman kuɗin fansa da kuma ramuwar gayya. A jiya Asabar jam'iyyar Democrat ta amince da aniyar sake inda za ta fara gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na shekarar 2024 inda ta maye gurbin jihar Iowa da jihar South Carolina a matsayin jihar da ke kan gaba a gagarumin matakin sauyi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne dake jihar Niger, wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan Kure, inda kuma kaman sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da za su gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Assalamu alaikum. Suna malam.
Suna Badamasi Aliyu.
To me yake sayarwa?
Ina kasuwanci na provision ne.
To ya farashi yake?
To alhamdulillah, gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya. Sai mu ji ya daga. Sai mun ga an yi abu analysis ba zai wuce kaza ba. Dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora. Saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision, ko me saya siyar ko me saya yaci, wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake. Kuma daga nan gare su har Lagos din ne ka buga zaka sai kaya, indai ka sai kaya sati guda kana kira kawai zaka ji kayan ya ƙara kuɗi.
Akwai misali za ka?
Misali gaskiya idan muka tambayi kaman misali bangarori da muke sayan kayan a hannun su, suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi sakamakon raw material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production din kaya da shi. Gaskiya yana sayarwa suna tashi suna samun ƙarin farashi saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an waye gari dala a black market. A yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40. To gaskiya tsakanin hada Allah mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba koken talakawa fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa a sakarwa talaka maraye fitsari. To shi kuma talaka yana hangen baya, nawa yake sayan buhun shinkafa, nawa yake sayan mai naja da farin mai, nawa yake sayan sabulun wanka, nawa yake sayan sabulun wanki, nawa yake sayan omo, dukkanin su talaka yana nan yana alalisin akan wannan abu.
Ya suna malam?
Sunana Fauziya Usman Galadima.
To gaki na ganki a wannan shago da ake sai da kayayyaki na second hand da ake cewa kayayyakin gwanjo, ko kina sara ne ko dai kin zo siyan dade ne?
Na zo siyan dade ne, amma siyan dade ma ba yanda muke siya da ba, saboda komai ya canza. Abun 500 a ce maka 1000 komai ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan. So gaskiya muna kiran gwamnati da su taimaka mana a sauke mana farashin abubuwa, din gashi ni yanzu zan yi aure abubuwa duka sun ƙara tsada, wallahi ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya.
Kina nufin kayan sun fi karfin kuɗin ki kenan?
Wallahi sun fi karfin kuɗi na. Kare ba kayan kasuwa mu ba provision ba, ba abinci ba, ba properties ba, kayan gida. So abin da ake siya zan ga don 500 tawon sai ka ji shi ana 700 da sauran su din. Gaskiya abin sai a hankali.
Nagode. Ya sunan malam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mikael Dauda, amma an fi sani na da coach.
Kike sayarwa?
Ina sai da kaya ne na gonjo. Amma kuma kayan kala-kala ne.
To ya farashi?
To farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ci alhamdulillah, saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala, saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan dan ba duk sati da zamu koma sayan kaya. Yau in muka ji shi gobe muka je sai ya kawo mu abubuwan muka zo muna ta fama da kwastomomin wajen sayan daidai, muna samun matsaloli sosai da sosai. To amma haka dai muke tsandar da ne su muna ba su hakuri muna cewa da Allah su yi hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abin da nake so mu da gwamnati ta dan duba mana kalamar nan saboda gaskiya zakarin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mumun koka abin yana damun mu
kaman bell din nan da kuke cewa da nan kuke saya yanzu kuma
to tsakani da Allah akwai bell din da akwai bell da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya zakarin da Allah abubuwan ba kayan da bebunin kasuwa biyu zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar da kyar ma wani kayan muke hada kudi wani ma faduwa muke to saboda business din namu ne ba yadda zai to haka muka daure dai muke amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kikkiawar zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah
to nagode
ba to masha Allah
ya suna malama
suna na Faisal Isa Danfanga
to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa
eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biscuits cornflakes su munchit cocoa pops harkan da snacks haka shine muke sayarwa ana
to ya farashi yake
eh farashin lafiya lawa yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya
ta ce lafiya kuma su masu sai suna kukan abubuwa sai tsada
eh kaman dai yanda aka sani mu siwa muke daga company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa daga company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi wani ma kafin mu tura order na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga kamfani wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kanmu ba mu san dalili ba ko ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin mu ko kukan mu ne me yasa ya ƙara kuɗi so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na harkan na transport dan wanda zaka dauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci kamfani za ta yi ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka dauko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa
kaman to za a dan ga mana nawa nawa ake saida kaman kaza kwali kaza ana saida
akwai kwali akwai biscuit by 72 wanda zaka ga shi yawanci na naira 20-20 ne lokaci wannan zaka same shi ana sayar da shi a 1300 wurin retailers kenan wata 1400 a wurin retailers kenan ba wurin wholesalers sai ya zama company kuma yanzu din ta canza shi ta mai da shi 72 ke ciki sai kuma ya koma 120 wanda da yana 1300-1400 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karaman mutum zai zuwa sayan ma yaran shi dan zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma 2000 abinda yake 1300-1400 yanzu ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20-20 ma za su je nayi za su mai da shi na 50-50 kenan na 50-50 yakan zo by 48 kenan 48 cikin kwali zaka ganshi kwali ne dai mai daidaici haka 48 yake zuwa naira 50-50 kenan to shine yake zaka samu 2200-2100 haka su yake
to duk a garin ku yana da alaka ne kaman da canjin farashi na dala
eh yanda wasu ke fadi amma kuma yawancin abubuwan gida kaman yanzu da gwamnatin ka tazo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zan musu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida to kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala to duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ya hada shi da dala ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics da finance in aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje sai ya doke shi kawai zance ce abun wani an doke shi wani fasadi da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin consumer protection council gaba daya ba su aikin sa a kasa ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta danyi sakaci standard organization of Nigeria ba su aikin mu na anan kasuwa sai ne ta sai in yi ta tunanin washing organizations din suna existing ko kuma ba su
ya suna malam
da farko dai suna na Sufiani Lawal Muhammad ne dan Niger ne da nake kasuwanci a Nigeria cikin garin Mina eh gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba daya kamar yanda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan kaka mu yanzu supergetin nan da abun da muke sayan katan din shi 3500 amma yanzu ya kasance katan din shi naira 7000 ne to yanzu abun da muke sayar da fisin shi naira 400 eh wani gurin kuma an samu dan rage muna sayar da shi 400 ba naira 20 abinda muke sayar da shi kenan yauwa sai kasance kamar su indomie din nan kaga wannan superpack din da kwalin shi yana matsayin naira 3200 amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira 4000 hada wani abu yanzu abinda muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira 170 kenan kaman su kwai magi yanzu kamar magi sita din nan kaga yana abun nan din shi yana ne kan abun nan din shi yana naira 450 amma yanzu abun da ake sayar da shi 700 paket din shi guda kenan naira 700 yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani ba kai sai dai ka sayar da shi duka akan guda 1 naira 10 haka muke sayar da shi kaman kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar shi naira 2200 credit yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira 2100 dole abun da muke sayar da shi mu ma naira 99 muke sayar da shi domin mu samu wani abu abun da muke sayarwa kenan
kaman madara
fa madara wannan kaman fake abun da muke sayin shi da kwalin shi naira 11700 amma yanzu kudin shi kwali ya kai naira 19000 abun da ake sayar da shi kenan yanzu abun da muke sayar da shi muna sayin shi akan kowane guda ɗaya muna sayin shi akan 95 naira muna sayar da shi naira 100 abun da muke sayar da shi kenan kaman loya mic din nan ma haka ne kaman fin cowbell din nan kaga da shi ma muna sayin shi naira 350 roll din shi amma yanzu abun da muke ake sayar mana da shi za ka sayi shi matsayin naira 650 ka zo ka sayi da shi 700 roll kenan kowane piece za ka sayi da shi naira 70 abinda muke sayar da shi kenan
to ba sarare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa akan muke dole wanda ni baban Jibrin na gabatar a huta lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Pastor Yohana YD Buru ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship din cikin garin Kaduna bai caka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da mabawanta addini a Nigeria jama'a dole su kowane mutum ya ji tsoron Allah domin littafin mai tsarki ya yi mana maganar zaman lafiya a littafin Matta sura 5 aya 9 da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya to ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini daban to ga magana nan maganar zaman lafiya ba na krista kadai ba ko na musulmi kadai bil adama ne gaba daya hadda dabbobi da mahalli na bukatan zaman lafiya duk abin da ke da rai na bukatan zaman lafiya domin da haka ina so in kira ga ya ku matasan Najeriya tun daga arewa har Najeriya gaba daya matasan kristoci ne ko matasan musulmi mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara akwai tarbiyyan da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini domin da haka ina son kira ga ku matasa an fara kugen siyasa kakan siyasa ta bayyana masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu su yi amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe a maranan rantsar da su ba za ma tuna akwai talaka a kasar nan ba sai dai su da iyalansu da abokanansu ko ku a baku kwaye ko ɗan kudi don ku sai da yancinku to don Allah matasan arewa don Allah matasan Najeriya ku ji tsoron Allah kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini waye domin a biya wa wani bukata kuma a barka a tutan babu ina roƙonku matasa kada ku sai da yancinku ku zabi nagari na kowa mai tsoron Allah kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba daya ba ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare kada ku yarda a yaudare ku an dade ana muna yaudara an dade kuma ana zaben tumun dare dan Allah ina kira gare ku matasa ku ji tsoron Allah ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki ku zama masu tsoron Allah kowane mataki kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben bari Allah Ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addini a Najeriya mu san kiman rai da kiman kawunan mu da kiman addinin mu da irin tarbiyya irin ta addinin mu domin kada mu ga su amfani da musu cutar da mu Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Ba mu ayyuka da ke da Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne Jamhuriyar Niger inda aka samu bullar wata nau'in sabuwar cutar polio a jihar Maradi wanda hakan ya samu hukunta da jami'an kiwon lafiya na kasar suka kudura aniyar dakile cutar ta hanyar bawa yara rigakafi. Sai dai kuma jama'ar garin na da mabambanta ra'ayi game da maganin rigakafin. Ga dai ta bakin wasu al'ummar garin Maradi a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Me sunana Lawli Garba nan nake Maradi Jamhuriyar Niger.
Me ra'ayinka ya kake kallon me ya kashe wannan labari ma kaga musu
ita polio ya kamata ce ta mata daga Jamhuriyar Niger. Me yasa irin magungunan ka da yara suka sha shekaru suna sha na maganin polio ya kamata ce polio ta kaura daga Jamhuriyar Niger. Amma kasancewa yanzu an ce mu ta balle cikin wannan ruwa saboda Allah nan ni ban mayar raba. Ban raba.
Me yasa?
Saboda abin da yasa ban raba ai akwai wanda sun yi mu tabkuna manya da kalamta da komi ana yi cikin su. Ba su samu da wannan bullar cutar nan ba ta bullar wajensa ba sai mu to mu menene yasa ta yi mu da muna talaka huku da muna yi shine kenan mu ni kwata-kwata ni a nawa ra'ayina kwata-kwata mu bayar da akwai ta ba san ai can ba ai magana rage haihuwa gun to amma da yake Allah ne yake yi ba mu mutum ce yi ba kenan jin da ake san ayi wani abu na daban in Allah bai so ba to bayan za a yi
tun da kun daina shakkun akan maganar rage haihuwa ne polio ake yin ta kun koma wani nazari na daban
yayi wanga polio dake shigowa kamata a ci daga shiga gaban ni ake faruwa kana sai a zo gare mu ko dan mai kudi ba amma polio in kaga polio da man gidajen talaka ne ake lekawa me ne mun shinkafi
ne mun ka wasu ne aka gani an ya taimaka mawa
a yi talaka ki taimaka mai banda Allah ai Allah ne ki taimaka mishi tun da zai talaka in yi misali yanzu talaka na ciwon kai to shi zai aka makarai ne zai samu karbu ko lagun wanda zai sai magani tun da in laye ma likita maganin za a ba shi sai an ce karal 20 ta sai rangal ko karal 20 ta kai ka ku kenan ku ai talaka shine ake nawa da wannan abuwa wannan magani a ce an so shi miliyan kaza duk kwara guda in yana matsayin miliyan guda shi talaka zo ba shi ka 100 zai sai shinka zai sai
ya ji maka wannan polio
gaskiya mun wannan polio saboda polio yunwa ni abin da ke polio yunwa ce in dauka yace ce polio yunwa ce saboda in dan kana da wannan sinadarin na garin haci cikin jikin shi ko shinkawa ko maka to ya wuce polio
to menene ma shawarar ka ga magidanta da sauran al'umma akan tsaye dodiyan su ko kuma in ce ku dodiyan ku a ba su wannan rigakafi
a shawara ta guda ce wanda yana iyawa ya ba dan shi a washi wanda kuma yace bai so a ba dan shi ba
me irin ra'ayinka
eh wanda bai so a ba dan shi ba bai kamata ma a ci da sabon shi ba ce dole sai an ba shi gaskiya sakuna guda ne zuwa biyu ga hukumomi kahin su zo mu da wata cuta su ce mu ga wata cuta ga ita tabbas Allah ya shi cuta kuma shi magani amma ya kamata sakon polio kamata ya saboda Allah nan kwata-kwata a ce ma babu shi nan da mu da jamhuriyar Niger kamata a ce babu shi lalle da ba daga mun polio nan ni ga aka mun tabi da ci ta yala ne
a daga
eh da a daga ni ba ma su ba ko ni za a daga ma to a daga mun tabi ya ha daga mani polio
bugu a daga maka polio san da a daga ba
a wata daga mun dai hatin TIB kana sai a daga mani polio daga baya
sunana Mala Abubakar mai fantar ni dai yanzu wannan cuta da ake ta gai ni kai na nan ka gane nan na taba fada akan ta amma sai naga kawai mu bar mu Allah abun tunda abun ne koda ka ce ba ka su ai sai an tilasta an yi na daya kuma sannan su mu yanzu abin da za mu cewa dangane da likitoci mu dai amana ce gare su kuma mu ba mu san komai ba su suka sani kuma su musulmi ne mu musulmi wannan abu in sun san da wata cuta to mu dai mun dangana gare su mun bar su da Allah sai tai mu ba mu iya mu hana ai kuma ni ana madiyana kuma yau shekaru da yawa har irode abun polio nan ni ban ga an ce ana yin shi ne saboda a rage
har kuna da diya sun
kai muna da diya ni yanzu haka dana wanda ke raye ya kai da 22 duk sun sha polio kuma har yanzu ni ban ga abin da aka ce ci kuma suna haihuwa kuma ni ban ga abin da ta yi musu ba abu da yake ne na mutane kowa da irin ra'ayin shi kaji ni ra'ayina dai ni yanzu ni ana madiyana amma ni ban sani ba wannan ruwan da ake cewa gaskiya ne ba gaskiya ne mu dai likitoci mun ba su amana in suka cuce mu to wannan dan kansu mu su ne yan uwan mu sun suka san wani abu ko ba gaskiya ba
me fatan ku ga sauran al'umma magidanta da irin duman da ake bi akan wannan cuta ta shayin nan
to abin da baka da iko gare shi ka hana shi in kaji kai mutum in kaga dama kana ai bari a madiyanka in ba ga dama ba kuma ka kama bakinka. Wannan tsakanin su ne can da Allah. Bakin abinda za ni gai kenan. Eh kware.
Eh to an ce nan wajen Hitagari an ce wai an samu polio. Kuma da nan waje jan yan balbelu. To gani nake yi to wannan abin ya ne da gaske ne ko kodan mai dore fiddo da diyan mu ne ana badawa. Ko ko ya abin yake. To shine muke son karin bayani in Allah ya yarda mun shi.
To kamar ku ana ku ra'ayi kun amince da ku hiddo din nan ku ci gaba da bada su.
Kamar rauni ne da aka yi. Shi yasa ake ganin kama bari a yi to mata haka don mu hiddo yaran mu sosai.
To kun yarda da wannan gargadin?
Muna bada amma yau da gobe ai sai Allah.
Ko
mun gaji ne.
Ana ta shakku a ce ko polio tana hana haihuwa ga diya mata ko kuma wasu abubuwa. Akwai ɗayan da sun kai shekara 20 sun sha polio kuma sun haihu. Me zaki ce a?
A wannan gaskiya kuma shita-shita ne. Tsakanin da Allah ko mu nan mun sha polio ga mu nan muna ta haihuwa. Mai ta bare mu yi ta bana. Wannan kuma da shirme ne, da shahilci ne ke sa haka.
Me zaki ce mu uwaye mata?
To sai ra dai roko na ga uwaye mata su hito da ɗiyan su a musu rigakafi shausha sha'inna.
Madalla, a nasa bangaren mai kula da harkokin yada labaru na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi, Layyabu Malam Lawali ya bayyana yadda aka gano kwayar cutar a jihar, tare kuma da yin bayani kan bambancin ta da waccan cutar polio da aka jima da sani.
Duk haɗin ƙasa bane ake yin shi, ana yin shi a Hayyamai da kuma nan jihar Maradi. Yalla mutane zan sai mamaki dan yi waɗanga jihohin biyu. Abin da yasa wannan jihohin biyu zan mamma mutane dan tuni kaɗan, kusan da a cikin duka hanyoyin da ake bi na yaƙi da wannan cuta ta polio, banda allurai da ake yi, banda waye kai da ake yi, banda sa ido ga wajen al'umma, hallo akwai wani sashe na wajen kamar sa ido ko bisau da kafa wajen muhalli. To shi kuma wannan wani irin aiki ne ake? Akwai ruwa na kazamta misali na gwalalo waɗanda ake ɗauka kowane sati biyu a cikin wata a nan wurin a wuri biyu ne inda aka gani inda ake ɗauka wannan ruwa da mahita ta gawan barki da mahita ta sura bildi nan wurin ne waɗannan ruwan da ake ɗauka su ne aka bincike aka auna da aka auna sai aka gano da cewa akwai ballar wani nau'i na polio a cikin wannan ruwa na kazamta. To shi ne ya kawo wannan ya aka ce to tunda haka ne ya kamata a yi kokari a yi wannan zagaye domin a samu a kara ma yara karhin garkuwa domin wadda za ta kare su da kamuwa da wannan cutar ta polio.
To dokta, me bambancin wannan sabon cuta ta polio da kuma waccan wadda aka rinka kamuwa da ita?
To bambancin na da za mu cewa bambancin wancan kai tsaye lokacin nan duka tsakanin ƴan adam ne. Kun san duka yakin da aka yi shekara ta 20 ko ta kai 30 zan mu cewa da ake tayi na polio yasa an tsinke wannan hulɗata na wanga ya samu wanga wanga ya samu wanga. Yanzu ya komo a cikin mahalli ne muke bada shi. To wanga wanda a gan cikin mahallin shi ma yana da illa har in ya shiga ɗan adam. Yana iya sa duka abin da wancan yake sanyawa. Kenan dan gudun haka nan ne. Magana illa kowane daga cikin su akwai illa, kowane daga cikin su yana da illa. Sai wancan ya kasance daga ɗan adam zuwa ɗan adam yana iya ya shige mutum. Yanzu kuma tunda mun dawo cikin mahalli to shine ake kokarin a samu ya zamanto ko a cikin mahallin ma ba za a ƙara samun shi ba. Mahalli yanzu ba a samu ba. Wanda dai aka samu ne a cikin wannan ruwan na gwaldan ce muku ana awo. Sune aka gano kwarorin wannan na cutar polio a cikin shi. Kenan tunda yana cikin mahallin mu aka ce rayuwarmu. Kenan jama'ar da ke cikin wannan mahallin tana cikin hadarin kamuwa da irin wannan nau'in na kwarar cutar polio saboda shine aka dauki matakin.
To wani irin kira gare ku ga al'umma kuma?
To kiran da aka gare mu ga al'umma shine na akula. Ka amince da cewa ciwon polio ko cutar polio cuta ce wanda ana iya daukarta ko ana daukarta ta hanyar misali rishin kiyaye dokokin tsafta musamman abin da shahi bayan gari. Idan ya kasance jama'a suna bayan gari barkatai a ko ina inda suka ga dama to hallau muna cikin wannan matsala bata barin ba. Idan ya kasance mutane basu kula da tsafta jikin su musamman abin da shahi wanke hannuwa kai a kai to hallau muna tare da saloli da wanda suka danganta da cututtuka masu alaka da yanayin rishin tsafta.
Masu sauraro kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na a jamhuriyar Nijar Mansur Sani, sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.